Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri, muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau 16 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To alheri, Amurka ta azata kunkumi akan wasu 'yan kasar Saudi Arabia 17 saboda zargin su da ake yi da taka rawa a kisar dan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi. Adadin mutane kuma da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin California ya kai mutane 59. Sannan majalisar dokokin gamayyar tarayyar wato ko kuma tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta fara wani taro a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Kanin labaran kenan. Hukumar gidan kula da wato hukumar kula da gidajen yarin Najeriya ta rungumi tsarin inganta rayuwar fursunoni bayan kammala zaman wakafi ta wajen ba su damar samun ilimi.
Muna da dalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na digiri na farko. Akwai wanda ke digiri da digirgir mutum ɗaya.
Muna kuma da rahoto kan wani yunkuri na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Jamhuriyar Niger, sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar ke gabatarwa wanda a yau zai dora kan bayanin likita da ya faro kan ciwon jijjiga da kuma amsar tambaya kan abin da ya kamata a yi ga wanda wutar lantarki ta ja. Amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Amurka ta azata kunkumi akan wasu 'yan kasar Saudi Arabia 17 da ake zargin su da taka rawa a kisar dan jaridar Saudiya nan Jamal Khashoggi a ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul. Waɗanda takunkumin ya shafa sun haɗa ne da Saud Al-Khatani, tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, da kuma babban jami'in ofishin jakadancin Muhammad Al-Taibi. Sakataren bitar malin Amurka Steven Munich, wato Steve Munchin, ya faɗa a wata sanarwa a jiya alamun su cewa ɗaiɗaikun mutanen da suka auna kuma suka kashe ɗan jaridan waɗanda suke zaune a nan Amurka za su fuskanci jan kunni. Za a aiwatar da takunkumin ne ƙarƙashin dokar take haƙƙin bala'adama ta duniya wanda aka yi wa lakabi da sunan wani ɗan ƙasar Rasha, Sergei Magnitsky, wacce wato ta auna mutane da suke aikata mummunan laifukan take haƙƙin bala'adama da kuma cin hanci da rashawa. Sai dai mutane sun bayyana al'ajabinsu a kan mataki da Amurka ta ɗauka na ba sabon ban a kan 'yan ƙasar Saudi Arabia. Munchin ya kuma ce wato Washington za ta ci gaba da neman gano takamammen abin da ya faru da kuma waɗanda suke da hannu a cikin kisar Khashoggi a watan da ya gabata domin hukunta su. Adadin mutane da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin California ya kai mutane 59, yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawarwaki da dama waɗanda suka bata a cikin wutar. Yanayi a arewacin California ya taimaka wa masu aikin kashe gobaran. Hukumomi sun ce yanayi mai sanyi da aka samu a wurin ya taimaka wa ma'aikatansu sun yi nasara a wurin aiki da suke yi na kashe gobara, wanda a halin yanzu suka kashe kashi 40 cikin 100 na wutar. Wannan kuma ita ce gobara mafi muni a tarihin jihar da aka taɓa samu, wanda ya yi laƙume faɗin kilomita 570 a garin Paradise. Wutan ta laƙume yankin baki ɗayansa a wancan mako a lokacin da wutar ta tashi. Ɗaruruwan mutane da karnuka ne suke neman gawarwaki waɗanda suka buya a cikin toka. Jama'ai sun ce wato gwaji na ƙwayar halitta da za a gudanar cikin gaggawa zai taimaka wa iyalai su gano gawarwakinsu. Gwamnan California Jerry Brown da sakataren harkokin cikin gida na Amurka Ryan Zink, sai kuma shugaban hukumar kai ɗaukin gaggawa na tarayya kenan Brook Long, sun ziyarci wurin a shekaran jiya Laraba. Brown Zink ya ce canjin yanayi da fari su ne suka haddasa wannan mummunar gobaran, yayin da yake kashedi cewa ka a ɗora ma wani laifi. Majalisar dokokin gamayyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ta fara wani zama a birnin Abuja inda ake sa ran za a duba batutuwa da dama a wurin taron. Taron wanda ya hada manya ko kuma manyan 'yan siyasa da ƙwararru daga kasashe na Afirka ta Yamma waɗanda suka yi fashin baki akan batutuwa da dama. Wakilin sashen Hausa da murya Amurka Hassan Maina Kaina ya halarci taron da kuma ƙarin bayani da ya aiko mana.
Policies that we need to address.
Yar majalisar dokoki ta ECOWAS Madam Veronica Sese tace akwai sauran fannoni kamar samar da manufofin da zasu kai ga duba batutuwan samar da wuraren hada-hadar kasuwanci da ba ruwansu da haraji. Da babatun kan iyakoki na kasashen wannan yanki ana saran duk za a tattauna su. Shima dan majalisar Mr. Marvin Snowes yayi tsokaci ne kan aikace-aikacen kwamitocin na ECOWAS. Yace zamu duba kasafin kudin wannan gamayya domin kwamitin da ke aiki kan hakan tuni ya kammala aikinsa. Manyan zabuka da za a yi a Nigeria da Senegal na daga cikin wani bangare na batutuwan da za su mame ajandar wannan majalisa. A yau ne dai ake sa ran wannan majalisa za ta ci gaba da zamanta gadan-gadan. Zaman da za a share kwana 30 ana yin sa.
Hassan Maina Kaina kenan. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yanke tallafin ɗaruruwan sojoji da Amurka ke baiwa Afirka saboda ta yi amfani da tallafin wurin yaƙi da Rasha da kuma Chad wanda ka iya faruwa a wata rana. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon Navy Commander wato Candace Trash ya faɗa wa murya Amurka cewa wannan matakin zai yanke akalla dakarun yaƙi da ta'addanci 700 a Afirka ta Yamma. Adadin ya kai kashi 10 cikin 100 na rundunar haɗin gwiwa da ke nahiyar Afirka. Sai dai a cewarsa babu wani abin da ya sauya a ayyukan soji a Libya da Somalia da kuma Djibouti. Da aka yi masa tambaya ko rage yawan sojojin yana da alaka da hari da aka kai wa sojojin Amurka a cikin watan Oktoba shekarar 2017 a jamhuriyar Niger inda aka kashe sojojin Amurka guda 4. Wani jami'in sojan Amurka ya ce wannan mummunan harin bai shafi wannan shawarar da aka dauka ba. Ya ce hasali ma ana cikin tattauna wannan batu ne kafin aka kai wannan harin, in ji jami'in. Yawan rundunar tsaro da Amurka ta jibge akan iyakar kasar da Mexico yanzu ya karu da yawa.
So a gaida Baba Yakubu Makeri da karanto labarai. Madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a Najeriya inda aka fara ba fursunoni damar karatu har zuwa digiri na uku a wani sabon yunkurin canza musu ɗabi'a domin samun karbuwa tsakanin jama'a bayan sun kammala wa'adin zaman gidan kaso, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Madina Dauda ta haɗa mana.
Hukumar kula da gidajen yari ta ƙasa ita ce ta ƙirƙiro wannan shiri na horar da fursunoni a sana'o'in hannu tare da ilmantar da su saboda su samu karbuwa a cikin al'umma bayan sun kammala wa'adinsu a gidan yari. Babban jami'i mai kula da hukumar Jafar Ahmed ya yi min ƙarin haske.
Federal Ministry of Labor na the trade test akwai certificate ɗin da suke basuwa mai daraja ta 3, daraja ta 2 da daraja ta 1. To kuma bayan sun kare wannan mun ka tabbatar sun kare su za su fita sai mu ba su kayayyaki daidai da irin aikin hannu da suka koya, ko na tailor ne, ko na welder ne, ko na carpenter ne da dai sauransu. To sai muka ga to ai akwai kuma waɗanda suke son su yi makaranta, akwai waɗanda yanzan suna makaranta din, bari mu ba su dama su ma su yi makarantar. To sai muka fara adult education na yaƙi da jahilci, daga nan sai muka fara na junior secondary school, sai muka fara kuma na secondary school babba wanda za su ƙare da waye ko neko. To alhamdulillah kuma sai ga National Open University ta zo. Da National Open University ta zo sai ta ba da damar cewa kana zaune a gidanka ka yi wannan abu. So ashe kenan ko wanda ke zaune gidan yari yana da damar ya zo ya yi wannan aiki abun nan nashi karatu. To sai muka fito da wannan tsari haɗin gwiwar National Open University sai muka kafa. To alhamdulillahi yau muna da center guda 10 kuma za mu ƙara wasu, amma muna da ɗalibai fiye da 465 waɗanda ke yin fannoni iri-iri na digiri. Muna da mutum wajen 23 waɗanda ke sama na digiri na farko. akwai wanda ke digir da digirgir mutum daya.
Adeyin Theophilus Okechukwu yana cikin fursunoni da suka ci moriyar wannan shiri.
I was the only person who graduated in 2015. It was in 2017 that I went to National Open University Convocation Arena at Abuja and there I got my master's certificate.
Okechukwu yace na gama digiri a shekara 2015. Hannaye digiri na biyu a shekara 2017. Yanzu ina digiri na uku. Wannan mataki na ilmantar da fursunoni ya ja hankalin kungiyar UNESCO ta Majalisar Dinkin Duniya inda ta ba hukumar lambar yabo har da kyautar kuɗi dalar Amurka 20,000. Ya masu kula da al'amuran yau da kullun ke kallon wannan yunkuri da hukumar kula da gidan yari ta yi. Barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi nazari.
Tsarin mulki abin da yake kokari shine mutunta dan adam. Sashi na 33 na tsarin mulki ya ce akwai dama ta karayu. Sannan sashi na 34 na tsarin mulkin Najeriya ya ce akwai dama ta a mutunta ka ta dan adam. Ma'ana koda an yanke muka hukunci koda ma kashe mutun za a yi ayi zama hanya da za a kashe ka din ba hanya ce ta an musguna ko an wulakanta ka ba. Wannan kuma duk kasashe na duniya ba ma nan a Najeriya kawai ba. In ka dauki Afirka misali shugaban Nelson Mandela yayi daya daga cikin manyan digirorin shi a fursunan.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yake sai kuma jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka sanar da wani yunkuri na haɗin gwiwa da Amurka da nufin shawo kan ayyukan ta'addanci. Wakilin mu Sulaiman Muni Barma na dauke da ƙarin bayani.
L'équipe SCI Nigero-Américaine a mis en place ces trois domaines prioritaires.
Kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar Niger Colonel Abdulaziz Said Toure kenan dauke da sanarwar haɗin gwiwar jami'an Amurka da Niger a ƙarshen taron da bangarorin biyu suka gudanar. A ƙarƙashin kwamitin SGI da ke dafawa wasu ƙasashen Afirka domin fuskantar 'yan ta'adda.
Les deux parties ont saisi l'occasion pour réaffirmer leur engagement au programme SGI.
A watan Oktoban 2015 ne ƙasar Amurka ta saka jamhuriyar Niger a sahun ƙasashe shida na nafiyar Afirka da ke cin moriyar tsarin na SGI bayan la'akari da irin barazanar da ƙungiyoyin ta'addanci ke yi wa yankin Sahel. Dalili kenan da jami'an ƙasashen biyu ke gudanar da taro lokaci zuwa lokaci. A cewar shugaban wannan kwamiti Janar Iro Umaru, an samu nasarori sosai a tsawon waɗannan shekaru uku.
Muna fuskantar 'yan ta'adda ta ko'ina, ta wajen Libya, ta wajen Mali, ta wajen Boko Haram. Ba mu da wata ƙungiya wadda ta gata an keɓe ta ko a soji ko a gendarme ko a guard ko a police wanda suke zaune suna nazarin da menene zai faru gobe wanda mataki za a ɗauka a kusance shi. To a fuskan haka nan ne su Amurka da suke suna da wannan fasaha kuma suna da halin su yi wannan suna suke kama muna lissahi ga abun da yake yanzu in ka lura wannan 'yan ta'adda duka sojan da suka samu wata horo babu na zai canka ya samu horo da fuskan wanda zai fuskanci ɗan ta'adda.
Taron ya bayyana ɗaukar wasu matakan rigakafi a ci gaba da yunkurin murƙushe ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya.
Dubaran yakin kamar muna tahiya ne da mu yi kwatanci da mu muke iya mu yi yau koko ina ne muke kasawa ina ne ba mu iya yi don mu bai da ƙarfi a nan don kuma wani abu ya faru mu fuskance shi don mu ɗauki mataki a kan an musa inda muka ba mu iyawa mun ɗauki wannan matakin.
Jakadan Amurka a Niger Ambassador Eric P. Whitaker ya ƙara jaddada cewa ƙasarsa za ta ci gaba da taimakawa ƙasar Niger ba gajiyawa.
She rests confident in the engagement of our partner Nigeria.
A bisa gamsuwa da kyakkyawar fahimtar da ake samu, jami'an ƙasashen biyu a ƙarshen wannan taro na biyar na kwamitin SGI sun bayyana aniyar ci gaba da haɗa gwiwa don tunkarar matsalolin ta'addanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogoma a nan Washington ke cewa karfe 12:15 da kwata na Asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Za mu ci gaba da tattaunawa ne akan cutar jijjiga wato convulsion a Turanci tare da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Sai kuma mu je ga amsa tambayoyinku duk a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki. To likita, akan warke ga wanda yake fama da matsalar a matsayin cuta da kuma wanda ta same shi a sama ko kuma wani cuta ya kawo masa?
Akwai cutar da ake warkewa ta convulsion. Misali a dauki mata masu juna biyu wanda suka samu convulsion saboda eclampsia. Yawanci zaki ga bayan an haifi jaririn jini ya sauka komai ya tafi. Ba lallai ta kuma samu wannan ba gaba daya tsawon rayuwarta. Wanda ya kasance misali saboda farfadiya ce kuma bincike ya nuna cewa babu wani matsala a kwakwalwar, idan aka ba su magani na wani tsawon lokaci likita yana gwadawa yana duba akan kai lokacin da ce to yanzu kan sun warki, saboda tun suna shan magani har an rage maganin an kai an janye maganin kuma ba tare da maganin ba sa samun wannan matsala, kin ga su ma kenan sun warki. Idan misali wadda ta faru ce saboda wata cuta, misali a ce malaria, idan aka yi maganin malaria nan suka warke, to wannan jijjiga za ta tafi. Saboda haka idan ta faru ne saboda wata cuta aka yi maganin cutar za ta tafi. Sannan a cikin masu farfadiya kuma da yawa idan aka ba da maganin da ya kamata za su warke. Akan samu wasu nau'i na farfadiya wanda suke da wahalar sha'ani, wanda kusan gaskiya warkewarsu yana da wahala. To amma idan mutum yana kan magani zai kasance ba zai samu shi wannan jijjiga ba, saboda haka abin da yasa ba za a ce ya warke ba saboda idan an tsaye da magani zai iya samu. Shi ko wancan da aka ce ya warke saboda babu maganin kuma baya samun matsalar, saboda haka ya danganta ga yanayinta.
Shin cutar na daukar lokaci ne ma a jikin mutum kafin ta bayyana ga wanda suke jijjiga a matsayin cuta kenan?
Yawanci bai faye daukar lokaci ba, saboda ita kwakwalwa kamar da nemki bayani kamar wata na'ura ce mai amfani da kamar a ce lantarki, saboda haka dan abu da ya taba ta yanzu nan za ta nuna. Kamar a ce radio misali, sai kasance robar da ake sawa a jikin wayoyi ta hana wuta tsallakewa sai ta dan kone, sai wata waya ta taba wata, suna tabawa za ki ji alama cewa ta yi cuta ya dauka. To haka idan aka samu wata matsala da ta shafi wani bangare na kwakwalwan nan, sai kasance za a ga wannan convulsion ya faru kusan a lokacin da abin ya faru. Wanda yake daukar lokaci shine kamar wanda suke da wani jini da yake taruwa a hankali a cikin kai, ko kuma wanda suke da wani ƙari a cikin kai wanda yake daukar lokaci kafin ya girma. To shine yakan dauki lokaci a hankali kafin ya girma ya taba kwakwalwar da zai kawo wannan matsala. Amma in ba haka ba abu ne da yake faruwa kusan dan lokaci gangane.
To likita, yaya za a kwatanta yawan yaran da ke kamuwa ko kuma suke fama da wannan cuta ta jijjiga har ma da manyan musamman a nan ƙasa ta mu Najeriya?
To a Najeriya ana maganar cewa manya wanda suke da ciwon farfadiya kusan kashi ɗaya cikin ɗari na mutane suke samun wannan matsala. To yara saboda yanayin cututtukan su alƙaluma na da wahalar gaske akan hakan, saboda kamar yadda ne muke bayani cewa wani lokacin wannan jijjiga tana faruwa ne saboda wata cutar, kuma kamar irin cuta ta malaria kin ga abu ne da yake da matukar yawa a cikin kasanmu. Saboda haka su da wahala a samu alƙaluman yawan mutane yaran da suke da wannan jijjiga, amma dai suna da yawan gaske.
To likita, wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin kare kansu daga kamuwa da cutar jijjiga da ma wasu cututtuka baki daya?
To shawarwari biyu nake so in bayar. Na daya, akwai al'adu da dama da aka dauka cewa jijjiga wato convulsion ba shi da alaka da asibiti, saboda haka sai aka dauki wasu al'adu ake idan mutum ya samu wannan jijjiga. Wannan magana ba gaskiya bace, yana da alaka da asibiti, kuma akwai magunguna da ake yi su sauki wani lokaci a samu saukin wannan. Sannan zan ba da shawara cewa abubuwan da ake sa mutum a baki ko manja ko albasa, kai akwai wanda hakona kafafu suke da hannu a ce wai za a kori aljanu, wannan ba gaskiya bane. Asali ma shine dalilin da yasa masu cutar nan suke cutuwa matuka. Sannan ana tunanin misali idan masu farfadiya sun fi samun wannan matsala a al'umma, in mutum na farfadiya maimakon a zo a taimaka masa, a janye shi daga inda zai cutu, sai kowa ya gudu ana tunanin cewar kamar zai yada ta. Ba cuta ce da ke yaduwa ba, ba za ka dauke ta daga jikin wani ba. In ka ga wani yana farfadiya, abin da ya kamata a taimaka masa, a janye shi daga wurin da zai cutu, a gyara shi, a sa shi kwanciyar da duk idan yawu ya fito zai zuba ƙasa, misali ta gefe kenan, ba za a dauke ta ba saboda an taba shi. Sannan ga wanda suke akan magani a asibiti, an tabbatar cewa wannan cutar farfadiya ce, ga magani, don Allah kada mutum ya ce zai watsar da maganin nan farat daya. Idan kana da wani matsala ko da maganin, ka je ka samu likita kai masa bayani. In ta kama a canza magani, za a canza, in shawarwari za a baka, za a bayar. Idan aka yi haka, insha Allah za a samu saukin matsalolin da ake samu game da jijjiga.
Masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga tambayoyin masu sauraron mu. Wannan yace, salam sashen Hausa, ina so likita ya min ƙarin bayani dangane da shokin na wutar lantarki. Yace me yasa mutum ke mutuwa lokaci guda sakamakon wannan shokin na wutar lantarki, kuma an ce jinin bil'adama yake tsotsewa. Shin da gaske ne wannan magana?
Kamar yadda shirin muka yi magana cewar kwakwalwar dan adam kamar abu ne da yake aiki da wutar lantarki, ita kanta tana ce take generating wutar lantarkin nan, kuma ta hanyar wutar lantarkin nan take sadar da duk sakon da ya kamata a sadar da shi ta bangarorin jiki, zuciya, koda da komai, har da fata, har yanayin ji da mutum yake yi da gani, da in an taba shi ko in ya taba wani abu mai zafi zai ji, duk wannan ana sadar da su ta hanyar kamar lantarkin nan da yake a kwakwalwa. Duka kuma kwayayen halitta na dan adam suna amfana daga wannan lantarki. To idan ya kasance an samu wani lantarki mai karfi ya shigo daga waje, to duk zai hargitsa gaba daya yadda yanayin jikin mutum ke aiki. Kamar misali ne, kai tunanin cewar ka sawa misali ko radio ko handset, ka jono masa wuta, ko kuma ka tada wutar gidanka, a ce baka da exchange na generator da NEPA, a ce duk layi dai suke bi kuma ba abin da ya raba su, ka kunna duk wani abu nan da ya shafi lantarkin nan, kamar su TV, the fridge da sauransu, saboda karfin wutan nan zai kona su. To haka idan wutar lantarki ta shiga mutum, zai zama kenan wutar lantarkin ta yi karfi fiye da kima, yadda zai kona duk kwayoyin halitta. Zuciya da take bugawa za ta tsaya. Yayi maganar jini, to zuciya da take bugawa ita kamar famfo ne kenan, wanda in ka kunna injin ruwa da ke tura ruwa ya zagaye jiki gaba daya, to zuciya ita ce wannan famfo da yake tura jinin nan, yake zagayawa ko ina a jiki. Idan aka samu karfin wutan nan ya shiga, to zai tsaye da zuciya. Idan ya tsaye da zuciya, kinga kenan jini ba zai zagaya ba. To shi kuma idan jini bai zagaya ba, daskarewa yake. To shi yasa ake cewa kamar yana shanye jini, a ba yana shanye jini bane. Zuciya ita injin da take tura jinin ne yake tsayawa, shi kuma jini in baya tafiya zai daskare.
Na'am, dama mai tambayan ya ce idan da gaske ne hakan na faruwa, jinin konewa yake yi ko ina yake tafiya? Amma likita ka amsa wannan. To ya ci gaba da tambaya cewa akwai wasu matakan gaggawa ne da ake dauka a likitance da za a yi wa wanda ya fuskanci wannan matsala ta shokin?
Matakan gaggawa shine yana maganar wanda ya rayu kenan. Idan wutan nan mai karfin gaske ce, ba ta ma ba da damar da za a yi wani abu, saboda a take a wurin mutum ke mutuwa. Amma wanda ya rayu, to akwai matakai da dama da za a iya yi. Misali, an kashe wutar, ya fadi gefe da sauran ranshi, za a tabbatar yana numfashi, a tabbatar zuciyar shi na bugawa. Abinda ake cewa matakan gaggawa da ake yi shine na tabbatar da iska din nan yana iya numfashi, a danna zuciyar shi, wannan danna da ake a kirji ya kasance zuciyar tana bugawa, sannan a garzaya asibiti. Inda ya kasance suna da tsari mai kyau da ambulance da sauransu, wanda yanzu za su zo tun a take a wurin ake daukar mataki, za a sa shi a asibiti, kan gadan asibiti, cin cikin motar asibitin, duk matakan da ya kamata a dauka za a fara dauka. Amma mafi yawanci idan dai lantarkin nan mai karfin gaske ne, cikin yan sakan ne mutum ya mutu. Komai zai tsaya, zuciya za ta tsaya, kowane aiki da ya kamata ya tsaya.
Yace kuma menene hanyoyin kare kai daga shokin?
To na farko, ya kasance duk inda za a yi gidaje, misali a guji irin high tension din nan da ake yi, ya kasance ana kula da wayoyin, ko a ungo ku kaga wani pole ya dan karkata, don Allah a kokari a sanar da kamfanin wuta su dau mataki. Duk inda aka ga waya a waje, a jawo waɗanda yake haƙƙin su ne su zo su gyara. Idan misali a cikin gidanka ne socket ya lalace, kada a ce ai managing, ko kuma kai baka iya gyaran wuta ba ka ce za ka gyara. Sannan a daina barin kayan wutan nan a jone, ko za a yi bacci ko za a yi tafiya a cire su daga bango. A tabbata cewa kayan da ake amfani da su na wutar ba wai dan suna da arhaba, a ya tabbatar ingantattu ne. Waya da ake irin wayarin da ita a gida, a gine-gine da sauransu, a tabbatar masu quality ne. Tanan kuma ya kamata a jawo hankalin waɗanda haƙƙinsu ne su tabbatar da cewa waɗannan kaya da suke shigo ƙasashenmu ake amfani da su kaya ne wanda suke da inganci, saboda suna jawo fitintunu da masifu a cikin al'umma. Ko ya aka yi amfani da su za su iya shafar mutane ta hanyar gobara ko ta hanyar shokin din nan. Yawa, sannan idan aka ga waya a fili misali, kar a yi ƙoƙarin taɓa ta. Idan ruwa ya zuba aka ga kuma ruwan nan ya kusa da wata waya da take misali a waje, a yi ƙoƙarin kashe wutar gidan ma tukunna kafin a ce za a share shi, saboda ruwan nan zai iya abin da Bature ke cewa conducting, wato ya ɗauki shi kanshi current din. Gashi dai ba waya ka taɓa ba, amma saboda waya tana cikin ruwa, ruwan zai shokin ɗinka. Saboda haka a kashe wutar gidan tukunna kafin a ce za a share ruwan misali.
Tan Malam Husaini Abba Dambam daga jihar Bauchi yana tare da mu a daidai wannan lokaci, kuma da fatan ya ji amsoshin tambayarsa. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, a madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri, wato
Dr. Lawan Musa Tahir,
ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Yawan rundunar tsaro da Amurka ta jibge a kan iyakar kasar da Mexico ya yi yawan da ba a taɓa samun irinsa ba, a cewar wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jihar Alhamis. Sama da sojoji 5,800 da kuma rundunar tsaron cikin gida 2,100 ne suke aiki a yanzu domin taimakawa ma'aikatan custom don karfafa tsaron kan iyakar da kuma gina gidaje da shawagi da jiragen sama da ma wasu ayyuka na taimakawa sintirin jami'an tsaro a kan iyakar Amurka. Tun da fari dai shugaba Donald Trump ya ce rundunar za ta yi girma. Mun jibge runduna mai yawan gaske da yanzu haka suke aiki akan iyakar, in ji mataimakin sakataren harkokin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya faɗa wa manema labarai a Pentagon. A hali da ake ciki kuma ɗaruruwan bakin haure daga tsakiyar nahiyar Amurka sun isa birnin Tijuana wanda ke kan iyakar Mexico bayan bulagurin wata ɗaya domin kauce wa talauci da kuma tashin hankali a ƙasar su da zammar za su shigo Amurka. Amurka ta aza takunkumi akan wasu 'yan ƙasar Saudi Arabia 17 saboda zargin su da takarawa a kisan dan jaridar nan na Saudi Arabian, wato Jamal Khashoggi, a ofishin jakadancin Saudi a Istanbul. Waɗanda takunkumin ya shafa sun haɗa ne da Saud Al-Khatani, da wato tsohon babban hadimin yalima mai jiran gado Muhammad bin Salman, da kuma babban jami'in ofishin jakadancin Muhammad Al-Taibi. Adadin mutane da suka mutu a cikin mummunar wutar daji a arewacin California ya kai mutane 59, yayin da hukumomi ke ci gaba da neman gawarwaki da dama da suka bata a cikin wutar, yayin da yanayi a arewacin California ya taimakawa masu aikin kashe gobaran. Hukumomi sun ce yanayin sanyi ya taimakawa ma'aikatansu suna yin nasara a aiki da suke na kashe gobara, wanda a halin yanzu suka yi kokarin kashe 40 cikin 100 na wutar.
To a gaishe ka masu saurare nan, kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, inda za ku ji takun saka da aka shiga tsakanin kungiyar motocin sufuri a Bauchi da kuma hukumomin kamfanin sufurin gwamnati da aka fi sani da Yankari Express, da kuma waɗansu ƙarin rahotanni. Muna kuma fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kamar kullum. Za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com. Zu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shiri, da Malam Siri da ya haɗa shiri, da Bada Umarni, da kuma injiniyanmu Alheri ke muku fata alheri.
Afrique, le monde aujourd'hui.